sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 21 ga watan Mayun 2021 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai Tsakaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar yayi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis. Ma'aikatan lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259 da 591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kanin labaran kenan. A cikin rahotanninmu za ku ji ƙarin bayani kan kisan sardaunan Kwantagora Bashir Sa'idu na Maska.
To muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi kuma dama muna cikin hargaba da ƙauyukanmu wanda ke zagaye da mu. Dukkan su yan ta'adda suna nan cikin wannan daji.
Za kuma mu ji yadda aka yi galaba kan wasu masu garkuwa da mutane a Ilela bayan sun tabkata asa.
Sun halbe mutum guda ya mutu ga Allah wanda ya zo taimako. In wuce mutai ne ce sun mutai? Mun ka tai. Suna tai da mu suna yawo da mu cikin daji.
Za kuma a ji bayani kan irin abubuwan da aka cimma a taron Paris wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya halarta. Kamar kowace ranar Juma'a muna dauke da shirin mu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Tsakaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da kuma Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce jiya Alhamis Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sanar da shi cewa Isra'ila ta amince da tsakaita wuta tsakaninta da mayakan Hamas ba tare da wasu sharuɗa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai je yankin nan da 'yan kwanaki masu zuwa don ya tattauna da Isra'ila da Falastinawa da kuma shugabannin yankin. Hamas ta harba rokoki kan biranen Isra'ila daga Gaza tun daga ranar 10 ga watan Mayu akan abin da ta ce Isra'ila ta keta haƙƙoƙin bil'adama akan Falastinawa a birnin Qudus. Isra'ila ita kuma ta maida martani da hare-hare ta sama da na makama artillery akan shugabannin mayakan Hamas da kuma gine-ginen kungiyar. Kasashen duniya sun caccaki Isra'ila saboda harin da ta kai wanda ya taba wasu dogayen benaye da sansanoni 'yan gudun hijira da kuma wasu wurare abinda ya haddasa mace-mace wasu kuma suka jakkata. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar yayi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falastinawa. Takaddama ta fara ne bayan da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya faɗa wa Biyana Gola Driger wata mai gabatar da shiri a talabijin din CNN cewa Isra'ila ta gaza wajen kawar da hankalin masu suka duk da alaka mai karfi da kasar ke da ita da wasu. Mai gabatar da shirin ta tambayi shugaban na Pakistan ya bayyana irin alakar. Qureshi ya amsa da cewa Isra'ila na da karfi, ina nufin kasar na da iko kan kafafen yada labarai. Masu sukan lamiri sun caccaki kalaman Qureshi a shafin Twitter. Kodayake ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen a wata sanarwa da ta fidda a yau Juma'a. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259 da 591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma bada rahoton samun mace-mace sama da 4,000. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta ce India na da mutum miliyan 26 da suka kamu da cutar cikin mutane miliyan 165.5 da suka kamu da cutar a fadin duniya. Amurka ce kadai tafi yawan waɗanda suka kamu da cutar inda take da mutum miliyan 33. Kasar Argentina ta sanya dokar kulle mai tsauri da za ta fara aiki gobe Asabar zuwa 31 ga watan nan na Mayu. Babban jami'i a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa a Amurka ya fadawa Washington Post cewa yana tunanin Amurka za ta iya kaucewa sake fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji. Anthony Fauci ya ce idan kasar ta cimma burin shugaba Joe Biden, na ganin an yi wa manyan mutane kashi 50 cikin 100 akalla daga kafin cutar kashi na farko zuwa 4 ga watan Yuli. To bai ga hadarin sake fuskantar yaduwar cutar ba, muddin aka ci gaba da yi wa mutane rigakafin kamar yadda ake yi yanzu. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu 'yan ta'adda suka kashe sardaunan Kwantagora Bashir Sa'idu na Maska. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Maharan dai sun auka gonar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora ne Alhaji Sa'idu na Maska. Da ke ƙauyen Udara kusa da garin na Kwantagora da tsakiyar ranar Alhamis dinnan, inda bayan sun kashe waɗannan mutane ciki har da sardaunan Kwantagora Alhaji Bashir Sa'idu na Maska suka yi awon gaba da shanu masu tarin yawa mallakar sarkin. Honorable Shehu S. Bawa shine shugaban ƙaramar hukumar Kwantagoran. Ya ce a halin da ake ciki ƙaramar hukumar ta Kwantagora tana cikin wani yanayi na tashin hankali.
To muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi, kuma dama muna cikin hargaba da ƙauyukan mu wanda ke zagaye da mu dauka, amma hakikani su 'yan ta'adda suna nan cikin wannan daji.
Wato ba su bayyana ba yanzu.
Suna nan cikin yankin, ba wai sun fita bane.
Shi ma dai Galadiman Kwantagora Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce masarautar Kwantagorar ta kadu kwarai da wannan al'amari, a saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki ta fannoni daban-daban domin shawo kan matsalar.
Abinda za mu dai ce wannan damari Allah ya kawo mana sauƙin shi, wannan babban hitina ne da gwamnatin tarayya da ta jihohi da kuma hatta ma ƙananan hukumomi da ma al'umma gaba ɗaya. Wannan abu yaƙi ne wanda ya shahe mu duka gaba ɗaya, ana buƙatan a haɗa kai.
Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ba ta ce komai ba akan wannan sabon hari na Kwantagorar. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
To Allah ya kaddara shi marigayi din yana cikin gona a lokacin yana ganin kamar sun wuce, shi suna nan kwakwanci suka yi wannan kai masa hari kamar yadda.
To shi kaɗai ne abin suka kashe koko?
An ce akwai mutane biyu a cikin gona. To ina zaton cewa kila ma cikin ma'aikatan gonan ne kusan mutane biyu aka ce an kashe a cikin gona, banda shi karan kansa.
Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan bindigar suka kashe wasu sojojin Najeriya guda uku a ƙauyen Leballe kusa da garin na Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida Mustapha, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Masu aikin ceto sun gano ƙarin garawaki 12 a jiya Alhamis, yayin da fatan gano mutane 26 da suka bace ke raguwa bayan da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da mutane 261 ya nutse a yankin ruwan Mumbai a kasar India a lokacin da aka yi wata mummunar guguwa a yankin a wannan makon, a cewar jami'ai. Ranar Larabar da ta gabata aka ceto mutane 186 na ƙarshe, kuma tun daga lokacin sojojin ruwa masu aikin ceto da suka yi amfani da jiragen ruwa na yaƙi guda 5 da jiragen sama hango abubuwa da kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda 3 gawarwaki kadai suka gano a kan ruwan, a cewar mai magana da yawon sojojin ruwan Mumbai Commander Mehul Karnik. Yanzu gawarwaki 49 aka gano tun lokacin da aka kaddamar da binciken ranar Litinin, a cewar sa. Ya kara da cewa yawancin waɗanda suka tsira da gawarwakin da aka gano sun isa Mumbai. Shekara 11 kenan manyan hafsoshin sojan ƙasa na Afirka da sojojin Amurka suke haduwa duk shekara don taron kolin sojan ƙasa na Afirka, wanda ake gudanarwa tsawon kwanaki hudu, inda gamayyar sojojin ke tattaunawa akan batun barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda dakaran haɗin gwiwa za su magance barazanar tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Manjo General Andrew M. Rowling, ya ce tun daga wannan lokacin yanayin tsaro ya canza sosai. Haka zalika hanyoyin da sojojin suka gwada wajen magance duk wata barazana. Taken taron da aka yi a karan farko a shekarar 2010 a birnin Washington DC shine kafa dangantaka mai karfi da kuma tabbatar da dorewarta. A wannan shekarar an yi taron ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan Mayu, wanda wakilai daga kasashe sama da 40 suka halarta. To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma a Najeriya za mu nufa, inda za a ji yadda dubun wasu masu garkuwa da mutane ta cika a yankin Ilela na jihar Sokoto, bayan da aka musu taron dangi biyo bayan aikata wata ta'asa da suka yi. Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoto.
Dubun waɗansu maharama suke da nafas ne ta cika a garin Garuwa, karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke iyaka da birnin Kunnin jamhuriyar Nijar, yayin da suka kashe mutum guda a garin Araba duka dai a karamar hukumar mulkin Ilela da ke kilomita 2 kawai da birnin Kunni, yayin da suka arce da mutum biyu. Alhaji Mustafa Isa Garu Chairman ya yi mini bayani yanda suka yi sa'ar sarbe ɗin kidnappers a garin Garuwa.
Sun zo farko mutanen suka isko gari falke suka gudu suka sake komawa. Allah ya taimaka, lokacin da suka zo sun kai dai buge-buge da mutane, Allah ya kaddari suka tsedike. Suka tsedike suka baro gari, mutane suka biyo su, suka kama bai shigar su, suna da nisa suna halbe-halbe, mutane dai suka bi su. Karshe sai da sahaya ta yi. Sahaya na yi, jama'a nan su kuma an buga waya ko ina ana cewa a kawo doki. Aka kama su mutum guda ɗaya suka sara ga kai da hannu
da adda suka sara
da adda, amma sun yi halbe-halbe wurin Allah bai kaddari sun ka halba kowa ba.
To batutuwa na nuna cewa mutanen garin wasu martabobi gare su an yi ta halbe-halbe har sashe bai cin su.
To alhamdulillah ka san ba kiranin abu. Ille dai roƙon Allah an kace. In mutum na roƙo Allah, Allah zai kare shi.
A lokacin da nan leka ko a garin Araba, na sadu da ɗaya daga cikin mutane uku da masu garkuwa da mutane dauke da manyan bindigogi in ji sa, har da masu sarrafa kanun su daga ciki suka tafi da su kamin su sako shi tare da sulalewa da mutum bi da suka yi garkuwa da su a halin yanzu domin jin yanda abin ya wakana.
Sunana Ibrahim Mamman. Surnama Ibrahim Liba. To lalle jiya da dare haka ne da makwabci na danni na yi barci ma, sai mai daki na tattabe ta ce tashi kai ina ji ana cewa makwabcin ka ya kawo kuɗi. Sai ni zabura to cikin ɗakin na wannan akwai dush can gaba. Sai ni tayi wurin dush ina saurare, kawai sai ni ji son harbe makullin kowa. Ko kake in ce in dawo na in hito, kawai sai ga wasan shugo cikin gida. Suka kama bincike dai abinda akwai dai duka suka dauke yan kuɗin da hannun sun kuɗin dauke. Ko da suka ce mu yi ta waje in sa riga, ni sa riga muka yi ta waje. Sai na iske makwabci na da wani sun kamo su biyu, suka ce moci sun halbe mutum guda ya mutu haga Allah wanda ya zo taimako. In wuce mu ta yi, ni ce to mu ta yi, mun ka ta yi. Ka ga mu suka tara mu ga mu zuwa suna ta yi da mu, suna yawo da mu cikin daji.
Can sun ga mashin ko ga kasa?
Ga kasa, ga kasa. Dai can ga daji sai suka ce mu tsaya. Ce kai ka kara mana kuɗi. Mun ji an ce kana harkoki, kana sai da kayan mota da mi da mi, makwabcinka kuma yana sai da tayis da sauransu. Na ce to faɗi na wannan. Suka ce a yi nan gaya muna, akwai masu waɗa muna duk abin da kuka yi. Ce to gaskiya na, amma ku yi hankuri. Ai mu ba wasu ce na ai ba mu gana hankuri, kai ka ba mu kuɗi ka cece rayuwarka ko mu kashe ka.
Yanzu haka dai a wannan iyakar ta jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya, masu garkuwa da mutane na ci gaba da sakin jikinsu suna ƙara mamaya ta hanyar kan hali a duk inda suke bukata a karamar hukumar mulkin Ilela, abinda ke karasawar dukkan masu halin sulalewa a cikin dare sukan yi hakan daga cikin gidajensu ko garuruwansu domin kwana da neman mafaka a garin birnin Kwanne ta jamhuriyar Nijar sai safiya ta waye. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
An gaida Haruna, har yanzu dai muna Najeriya inda za a ji bayani kan abubuwan da aka cimma a taron Paris bayan dawowar shugaba Buhari. Da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi mai baiwa shugaba Buhari shawara kan yada labarai Garba Shehu abubuwan da aka cimma a taron sai ya ce.
Dama bukatar taro dai shine a taimaka wa kasashen Afirka samu hanyoyi da za su kada injin tattalin arzikin su tunda rayar arziki ta zo da ba a taɓa ganin irinta ba cikin shekara 25. Saboda haka kudi yake nema kuma an samu yarjejeniya bankin duniya bankin IMF da hanyoyi daban-daban akwai kuɗaɗe masu yawa da aka ware za su kasashe har na turai din ma. Wajen biliyan ɗari da hamsin duk da cewa Afirka biliyan 33 aka ce aka ware kuɗi kuma za a same su cikin sauki kuma za a biya su a lokaci banda haka akwai matsala ta ciwon corona wanda kuwa duk duniyar nan zuwa allura da aka yi a Afirka kashi 200 kawai aka kawo saboda haka taro ya amince za a nemi a cire wato a bada izini ga kasashe irin su Najeriya su ma fara yin allura nan ba tare da sun biya kuɗi ko sun saya a wuta a ɗauke wato izini na wanda yake da allura a ba su damar muna fata cewa shi ma wannan za a samu ɗaukar ciki. Akwai da yarjejeniya da ake cewa za a kafa wata ƙungiya ta haɗin kai ta taimaka ma juna tsakanin tajirai na Afirka da tajirai na ƙasashe da suka ci gaba domin aiki tare a nemo jari a zai aka kamfanoni don a samar da aiki yi musamman ga matasa a cikin matasa tsaron lokaci. Sannan ban da haka akwai kuma shi ma dai tsaron taimako da kuma gano matasa 'yan Afirka waɗanda suke da basira da hazaƙa da suka yi kirkire-kirkire waɗanda suke in ba tare da irin tallafi na ƙasashen da suka ci gaba ba ba za su samu su ci godiyar basira da sauƙi da ba su kan su ma akwai tallafi na musamman.
To Malam Garba, maganar tsaro ita ce ta fi damu 'yan Najeriya. Akwai wani abu da za a ci moriya kan yaƙi da matsalar tsaron nan da ta dabaibaye ma maganar tattalin arziki da cigaban ƙasar Najeriya?
To maganar tsaro wannan ai tattaunawa ce tsakanin Najeriya da Faransa kuma an samu kyakkyawar fahimta tsakanin shugaba Macron da shugaban Buhari. Zama da suka yi a tsakanin su shugabannin nan guda biyu, Macron ya buɗe albishir cewa Faransa a shige ta yi amfani da duk wani abu da suke fushi don su taimaka wa Nigeria da kasashen nan na sauƙin Chadi da kasashen da zaɓe wajen yaƙi da matsalar tsaro da take fita mun kuma shi shugaba Macron yana da labari cewa shugaban 25 sashen nan da za su na sauƙin Chadi bayan da su kasa ma rasuwar Idris Deby shugaban Chadi kuma a tattauna mai baya a zuwa nan da matakai da ke kan ya ce zai kashe kunne zai sa ido duk wata yarjejeniya da suka yi a tsamin ta shafi bunƙasa harkar tsaro a shirye yake Faransa za ta shiga a yi da ita don ta taimaka.
An gaida Umar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba wato duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wani rangadi da jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard take yi a kasar don tabbatar da ana gudanar da ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NIDDA ta rattaba hannu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar Mass Challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard na rangadin wasu jihohin ƙasar da nufin gane wa idanta irin ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya don tabbatar da ana aiwatar da su. A ziyarar ta baya-bayan nan ta yada zango a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana a wannan rahoto da ya hada mana.
Da mai tabbatar da ayyukan da ke gudana a ƙarƙashin ƙawancen Amurka da Najeriya na tafiya yadda ya kamata, yasa jakarar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard, duk da matsalolin cutar corona ta dukufa ga ziyarar jihohin Najeriya da zumar ƙarfafa hulɗayar da ke tsakani.
Sometimes there can be difficulty in accessing a place that you want to go because of insecurity, and we try to find ways to
kuma akan samu wahala wurin isa wasu wurare saboda matsalar rashin tsaro, amma muna kokarin shawo kan waɗannan matsalolin. Akan hakan ne ma sa muke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan kalubalen da Najeriya ke fuskanta. Ba yiwuwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni ɗaya, kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya. Dole ne a kula da dukkanin fannoni, kamar shi kansa matsalar rashin tsaro, domin tunkarar dukkanin kalubalen da ƙasar take fuskanta. Bisa ga lura da alfanun da ke cikin shiraruwan na ƙasar Amurka, yasa jagororin al'umma ke nuna buƙatar faɗaɗa ƙawance kamar da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya bukata. Muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin Amurka da hukumomin ta da ke Najeriya, musamman a hawajin ƙarfafa lamurran jama'a, a hawajin bunƙasa ilimin ya'ya mata a Sokoto, da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya, da kuma ƙarfafa lamurran mata da matasa. Jihar Kebbi ita ma tana da shiraruwan raya ƙasa da take ƙawance da ƙasar ta Amurka. Jakadar Amurka ta ce ta ziyarci jihar Kebbi ta gana da gwamnati Bagudu su yi nazarin yadda saka kuɗaɗen Amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadata ƙasa da abinci tare da amfanin jama'a, domin dama shi ne makasudin ƙarfafa gwiwar jama'a su dukufa ga ayyukan noma. Amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su so amfana da shiraruwan na raya ƙasa na ƙasar ta Amurka.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. To a wani labari makamancin wannan, hukumar bunƙasa ilimin fasaha sadarwa ta Najeriya NIDDA tare da bahannu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar Mass Challenge mai kula da harkokin fasaha sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. A wannan hira da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya yi da mai magana da yawun hukumar ta NIDDA Hajiya Hadiza Umar, jami'ar ta yi ƙarin haske dangane da wannan yarjejeniya.
Muna so ne a ce Najeriya ya zama jagora a harkokin fasahar sadarwa a nahiyar Afirka, da samar ma matasa cibiyoyin nazari da bincike akan harkokin ilimin fasahar sadarwa. Sai kuma na biyu, muna so mu karfafa gwiwan matasa masu basira a fannin ilimin fasahar zamani din, saboda a sada su da kamfanoni haka da cibiyoyi wanda za su tallafa musu. Sannan kuma haɗin kan namu kuma da Mass Challenge din zai ba da tallafi ne a wajen aiwatar da tsare-tsare wannan hanyar kirkire-kirkiren fasahar sadarwa zamani a kasarmu na Najeriya.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cewa ya kamata hukumar ta NIDDA ta warware wasu kalubale da suka shafi ayyukanta.
Ita hukumar NIDDA kamar yadda ta fara gudanar da ayyukanta sama da kamar shekara 20 kenan da ta wuce a Najeriya, ta zo da abubuwa daban-daban wanda kamar 'yan shekarun nan na baya-bayan nan abubuwan suke ƙara fitowa da ita aikace-aikacen nata da tallafin da take yi na gine-gine a ɓangaren ilimi da kuma cikin al'umma. To sai dai kuma kamar ɗan wani hanzari ba gudu ba yanayin kulawa da kuma tafiyar da ayyuka da kuma kayayyakin da ita hukumar ta NIDDA take samarwa. Sannan kuma har yanzu akwai gibi babba na ganin cewa mutane sun samu wayewar kai cikakkiya yadda ya kamata akan yadda za su sarrafa su kuma tafiyar da ita wannan sabuwar fasahar zamani yadda za ta amfane su, saboda akwai abubuwa da yawa mutane suna da burin yi amma idan baka yi wa mutum jagora ba, watakila wani ba lalle hankalinsa ko kuma tunaninsa ya kai cewa ai yana da wani hurumi a wuri kaza ko kuma zai samu alfanu a wuri kaza da kaza ba.
Nura Haruna Mudi kenan, wani matashin ɗan jarida a Najeriya.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kuri. To masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin a wannan karo sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu madadin Muhammad Nasir da Mahmud Ibrahim Kuri sai Julie Lindsay Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Labarai a takaice, ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga gurin Sani Gulansi Kamfala Malam Madori da Aliyu Muhammad Dan Fulani sai ba mai Abubakar Yusufari suka ce to gwamnatin jamhuriyar Nijar. Muna miki fatan alkhairi da fatan samun nasara akan yaki da cin hanci da rashawa da kika dauda mara yi ba sani ba sabo wanda ya zama ruwan dare leka gidan kowa a ko ina a fadin duniya da fatar Allah ya miki jagoranci. Wasika ta gaba kuwa cewa ta yi to ɗan majalisin tarayyar Najeriya da ke kokarin ganin an kafa dokar daurin shekaru 15 a gidan yari ga mai karban kudin fansa ko wanda ke bada kudin fansa a Najeriya. To tambayar da muke da ita zuwa gare ku ita ce shin wani irin kwararan matakai kuka dauka wanda zai kawo ƙarshen satar mutane da neman kudin fansa a kasar kamun ku kai ga daukar wannan matakin a Najeriya? Sako daga Aliyu Usman Takalafiya daga jihar Kebbi. Ita kuwa wasika ta gaba wadda ta fito daga gurin Isa Lawan Girgir daga jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa. Janye yajin aiki da kungiyar kwadugon jihar Kaduna ta yi abin yabawa ne matuka, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ya kamata gwamnatin ta jihar Kaduna da mutunta yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta da kungiyar kwadugo don gudun kada angulu ta koma gidanta na tsamiya. A ƙarshe kuwa a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, muna mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa zuwa ga 'yan uwa da iyalai da masarautar Kwantagora da ke jihar Niger na rasuwar Alhaji Bashir Namaska sardaunan Kwantagora wanda Allah ya macikawa jiya. Da fatar Allah ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa, Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya.
Kafin mu karkare, ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai amma a takaice. Ta wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila. Yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar yayi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falastinawa. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259 da 591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da 4,000. Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyanmu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alheri.